أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كم أن آية وجدت كسن شيتا تلاشين دبقوا أن سورة سورة الأزاد a wannan yammaci wanda ya kasance uku ga Ramadan, wato hijiriya 1443 wanda ya dace da miladiya 4/2022, za mu tashi akan wannan aya. Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma kana li mu'minin, bai dace ga wanda ya kasance mu'mini ba, wa wala mu'minatin, ko kuma mu'mina wanda ta kasance mace wanda ta yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala. Iza qada Allahu wa rasuluhu amran, idan Allah da manzansa suka yi hukunci akan wani lamari, amran, komai kankantar lamarin, komai girman lamarin, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ana karanta shi an yakuna lahumul khiyara, akan karanta da an takuna lahumul khiyara, kama riwayar Mutawarrishu da Ibn Kathir da Zakwan, dukkan karanta shi da an takuna lahumul khiyara, wato ya zamanto sun samu zabi akan zabin Allah tabaraka wa ta'ala, bayan Allah tabaraka wa ta'ala yayi zabi da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Kaman ya sallallahu wa rasuluhu, wanda ya saba umarnin Allah da umarnin manzon Allah, faqad kasara qur'an mubina, faqad dalla dalalan mubina, hakika ya bata bata wanda ya zamanto mai mabayyani. Wato ita wannan aya abun da yake faruwa shine kamar yadda muka san dai surar al-azabi akwai hidiman sha'anin cikin gida na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato abun da ya shafi auratayya. To a cikin jerin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suka shigo gida, wannan gaban da za a yi magana auren Zainab ne bintu Jahash, ita Zainab bintu Jahash ita ce ta biyar a cikin jerin gwanan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin su 11 nan. Saboda wani malami ya kawo su yake cewa in ka irgo su a tsarin su zaka ga akwai khalili saba akli kula zaini halatin ya irgo su wannan akan jerin su 11. Na farkon su ita ce Khadija, Khadija bintu Khuwailid, ita ce ta farko. Ita bata zauna da kowace mata ba, ita kadai ta zauna a gidan har lokacin wafatin ta yi kafin ai hijira. Suka yi wafati da ainihin bafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib a wannan shekara na Amul Husni, na farko kenan. Na biyu wanda ta shigo gidan ita ce Sauda bintu Zam'a, Sauda bintu Zam'a ita ce ta biyu a cikin wanda suka shigo a jerin matan manzo Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Bayan Zainab bintu Zam'a, bayan Sauda bintu Zam'a, sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha, ita ce ta hudu. Daga sai da Aisha sai Sayyida Hafsa, ita Sayyida Hafsa ya sai da Umar kenan. Sannan na biyar din su ita ce wannan Zainab, Zainab bintu Jahash. To bayan Zainab bintu Jahash sai wanda ta kasance wato khalili saba abli fula zaini halatin sai hindu wato ramla ita ce ta uku wanda ta shida a cikin wannan jenus bayan wannan sai wanda ta kasance a sai wanda ta kasance a cikin su akwai Zainab bintu Huzaima su Zainab din guda biyu ne akwai Zainab bintu Jahsh akwai kuma Zainab bintu Huzaima to su ba ta daga cikin ajerin su sai zamanto sai da Juwairiya sai da Safiya sai da Maimuna haka da suka tabar ajerin su har zuwa su 11 to wannan gaba na maganar Zainab bintu Jahsh ita tana da abubuwa guda uku wanda sauran matan gidan duk ba su da shi na farko dai ita kakansu ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ƴar Umayma ce wato Umayma bintu Arabiya bintu Abdul Muttalib saboda haka ita ƴar gwaggon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da mahaifiyarta da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinsu ɗaya kenan saboda haka take cewa ita tana da wasu lambobi guda uku a gidan nan waɗannan lambobi guda uku na farko ita kadai ce wanda suke hada kaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gida na biyu ita ce kadai wanda aka dauro aurenta aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zawwajnakaha mun aurar maka da ita tace ku sauran duka irin iyayen ke daura muku aure sannan na uku tace kuma dan aikin da aka aiko zai fadi auren nan sunansa Jibril to kaga tana da matsayi sosai yawa na musamman to ita ba ta ce wanda ta hada abubuwa guda biyu nasaban wa hasaban ga nasaba girman dangane ga kuma kyakkyawan halitta irin wanda Allah ya mata kyakkyawa sai da Zainab bintu Jahsh to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai aurar da ita ga yaransa sahabinsa wanda ya zamanto ya rike shi a matsayin yaro wanda ya taba ni da shi Zainab bin Harisa to sai ita Zainab ta je ta ga abun kaman babu daidaito yanzu kamar yadda take a ce Zainab bin Harisa shine zai aure ta sai ta ji abun bai kwanta mata ba akwai dan uwanta Abdullahi ibn Jahsh shi ma yace abun bai masa ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya manzon Allah da zai hukunci wani ya ce bai masa ba to ai baya dacewa ga mumini ana nufin Abdullahi ibn Jahsh wala mu'minatin ba dacewa daga mumina mace ana nufin Zainab bintu Jahsh a ce idza qada Allahu amran wa rasuluhu amran dan Allah da manzonsa sun yi hukunci ana kuna lahum al-khiyaratu min amrihi ne zaman to suna da zabi akan zabin Allah tabaraka wa ta'ala shi zabi dan adam kullum idan kaga yana da zabi akan wani abu ya san abun wato yafi wanda yake hannunsa wato yana da za a samu manfa'a sama da wanda aka samu a baya to shi kuma kaida dan adam duk iya abun da zai sani a cikin lamarin Allah kadan ne wani yanki ne kuma utitu min al-ilmi illa qalilan abun da mutum zai sani kadan ne sai sa za ka har duk harkar da aka shiga sai to Allah ne ya sa mu dace Allah ne ya shiga cikin lamarin saboda kai iya abun da ka sani kadan ne a cikin sanin Allah tabaraka wa ta'ala komai na iya faruwa to wannan sai zamanto a cikin lamarin Allah mutum baya cewa zai yi zabi rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar ma kana lahu al-khiyara Allah shi yake halitta shi yake zabi halitta ba su da zabi to idan kuma manzo Allah ya zo yi hukunci akan abu sallallahu alaihi wasallam nan ma ba a neman a ce an yi zagi akan wannan hukunci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka zamu ga mun karanta suratul nisa'i Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yahkumuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima fala wa rabbika Allah ya ce ina rantsuwa da ubangijinka ai ubangiji baya bukatar ba sai ya rantse kaka ai da maganar sa ko yace ina rantsuwa da ubangijin ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minuna barasi imani ba hatta yafkimu ka fi ma shajara bainahum sai sun mai da kai mai hukunci akan abun da ya faru a tsakanin su in kai hukuncin kuma sai me zai biyo baya bayan kai hukunci ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت kada su ji wani kaikayi a cikin wannan hukuncin da ka musu sai ka da dama dai da mutum mai da yayi afin kawai wallahi ya ake yau gunji kace za ka yi afin ai ba maganar afin to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya summa lajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman su miƙa wuya miƙa wuya gaba daya to wannan hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yayi akan haka da wannan aya ta sauka sai Zainab ta dawo ita Zainab bint Jahsh tace ta karbi hukuncin da Allah ya da manzansa shi ma dan uwanta wanda yake mara mata baya Abdullahi bin Jahsh yace shi ma yana kan wannan janibi saboda ka ya miƙa wuya ya yarda hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da Allah tabaraka wa ta'ala sai aka tafi aka haka to wannan sai zamanto aka yi auren Zaidu da ainihin Saida Zainab bint Jahsh to wannan aure da aka yi an ce shi abin da ya faru wato ya bada dinari 10 wannan dinari guda 10 da ya bayar da dirhami 60 wato da dirhami shi kenan sai zamanto da dinari 10 da dirhami 60 abu na farko da ya bayar kenan a cikin kayan me a cikin kayan sadaki sannan abu na biyu ya bada mudu 50 na hatsi wato kamar shehir haka sannan ya bada abun da ya shafi ya bada ainihin sa'i na dabino guda 30 sannan ya mata kaya set daya wanda ya zabanto ya hada da bayafi da riga da daruwa da wanda za a amfani da shi to wannan shine abun da shi Zaidu ya bayar a matsayin sadakin ga dinari 10 ga dirhami 60 ga mudu 50 na hatsi wato sha'ir ga kuma mudu ga kuma sa'i na dabino guda 30 sannan kuma ga kayan sawa to wannan shine sadakin to bayan an yi wannan aure suka dan zauna zuwa wani lokaci sai zaman ya ƙi yin daɗi shi da'iman in ya shigo ya ganta sai ta masa kwarjini eh sai ta masa kwarjini saboda sanin nasabanta da irin yadda take da kenta da kuma duk abin da ta hada da yanayin wato na manakin na darajoji daban-daban to wannan ita kuma da'iman tana ganin kamar alfarma ta masa kasan lokacin da ka fara mace tana ganin ta taimake ka to in ma auren ya yi nisan kwana dai za a ci da haƙuri eh za dole haƙuri kawai za a yi to kullum ita tana ganin kamar abinda aka masa nan ba kamar an masa wani minna ne wani baiwa aka masa amma ita ba class din su ne ba to wannan sai abun ya dame shi ya zo koka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ina son amini izini zan sake Zainab manzo Allah ya ce masa kamar da zamu samu anan gaba cewa amsi kale ka zaujarka wattaqillah ka rike matarka ta ji tsoron Allah ka rike matarka to anan abubuwa ne suka hadu a ciki a wannan gaba masu sarkaki ya kware da gaske shi yasa shi Ibrahim radhiyallahu anhu yake cewa Allah ya fi wasu daga cikin malaman tafsiri da suka yi manzon Allah wani mummunan fassara akan maganar Zainab bint Jahsh sun yi wani mummunan magana irin maganan da aka yi akan Annabi Dawud akan maganar Horiya a can cikin suratu Dawud cikin suratu Sa'in nan kusan irin sa aka yi wasu suka dinga munana magana cewa ai bayan an yi auren Zainab sai ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo gidan mufaja'atan yana shigowa sai ya ganta da ya ganta shikenan sai ya ji santa ya kama zuciyar shi daga nan sai ya so Zaidu a ce Zaidu ya sake ta ma sai ya aure ta wannan abu shi wai magana bai zafi akan wannan gaba kuma shi shi Abdullahi gudu wannan tafsiri kira ta a cikin ainihin da ya tawi shi ba ya faɗa ƙuri akan wannan bayan Allah wanda ba su kai matsayin annabta ba ma sun wuce nafsu ta yi wasa da su ballan ta sai da lujudi sallallahu alaihi wasallam kuma kafin Zaidu ya ganta ai yar babban sani bai santa ba ai ya santa kuma shi ya bada auren ta to sai zaman to wasu dai sun samu zallatul kadari zamewa wato na digadiga akan wannan gaba saboda Allah tabaraka wa ta'ala yace waɗanda suka saba Allah tabaraka wa ta'ala suka saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana suka saba hukuncin su to fa qad dalla dalalan mubina hakika sun samu ainihin bata bata wanda ya zaman to mabayyane akan wannan malami suna maganar mukafa'a in za a yi aure Imam Malik da Imam Shafi'i suna magana cewa shin idan za a yi aure dole ne sai an dubi mace da namijin sun haɗu wato haɗuwa irin matsayin su ɗaya ne ko kuma ana iya samun bambanci mai guwa ita matan ta dan dara shi ko shi ya dara ta samu yayane ne a cikin wannan jadibin to wasu daga cikin malamai suka ce a dai zamanin sai Zainuddin sallallahu alaihi wasallam an yi wadda matar ta dara mijin kamar irin da Zainab bin Harisa a wannan gaba kenan an ga irin auren Bilal ya auri ƴar uwan Abdurrahman ibn Auf wanda in ta aurin a dora su a sikeli na zahiri ne na bani ne kan wallahi alaman tulla ta lahu amma a ba a zahiri lamari sai ga kaman cewa ba su haɗu ba sannan an ga auren Middad ibn al-Aswad wanda ya aure Nubat bint Zubair nan ma an samu irin wannan wato rashin daidaito din saboda haka shi Imam Malik da Imam Shafi'i sun yi magana akan wannan janibi wato an samu rifaki wasu sun daidaito akan haka wasu kuma sun ce lamari ne muktalafun fihi lamari ne mai sabani amma in dai an tashi yin aure a kula da abubuwa guda shida waɗannan abubuwa guda shida na farko su dai addini in aka yi auren da babu maganan damuwa addini ba shine muhimmin lamari a ciki ba to za a samu yadda ba a so dole a san cewa shi yana da addini ita tana da addini a hada abinda zai iya haɗuwa saboda na kirki da na kirki ke tafiya al-kabisatu lil-kabisina sai wato dai wannan haka suke tafiya to wannan shine abin da ya shafi addini ba alaika bi zati din inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu a samu kurriya shine zaman to da ne yawa ya zaman to da yana da ainihin cikakken yanci na kasancewar sa da sannan na uku a dubi nasabarsu nasaba dangane shi yasa an za ka yi aure ka ji ana neman labarin ya kawo kakansu garin nan da an ce su can mutanen ina ne ya ana ta bincike karkar gaban kowa maka ba daidai ba shi abubuwan da ba a boye su yawwa da kasuwanci ciniki saye da sayarwa da aure da jana'iza haramun ne a yi su a boye haramun ne saboda haka in za a sai da abu kaga mutum yana ce maka a shiga ta lungu kai ba ka san kayan dan yin kayan yawwa kayan akwai wani abun da ba sani ba ba a ciniki a boye ba a jana'iza a boye ba a aure a boye saboda haka nasaba domin in aka boye wani abu na nasaba zai iya yiwuwa wani abu mara kyau a cikin kakannin wannan ya uwar ko kuma uban sai wani abu ya bayyana a cikin jikokinsu eh saboda mazala ce al'irku da sasu shi jijiya na so yake yi to sai a rasa ta idan suwa ne kan ba san su da abu kaza ba amma ga kaza kuma ya bayyana to wannan shi yasa ake kulawa da janibi na nasaba sannan abu na hudu a samu al-yasar yalwa wato zaman to akwai yadda za a iya rayuwa yawwa kamar an ce abu ku ba sa zama a daki daya da mace da namiji da babu eh dai zai fita ko shi babun ya fita ya bar mata da mijin su zauna ko shi mijin ya fita ya je ya samu ya zo ya kori babu ko matar ta fita ta bar shi da babun su dole za a yi haka yawa masu uku su zauna daki daya babu ba zai yiwu ba to wannan ana duban yalwa a cikin abin da ya shafi janibi na aure sannan abu na gaba alhirfatu sana'a za a ba mutum aure ko yarwaye to a kula dai da sana'a shi din kuma koran wa a kula da sana'a shi yana da muhimmanci kwarai da gaske idan an ce saboda ai kunyan su wane kaman gidan su wane bai kamata su ne ba mu hana su ba to za a yi kitso akan gwargwata in an yi ma za a kunci yawa dole mutun da zai aure ya zama yana da sana'a sana'a aktu bil asbab ne ba sana'a zai ishi mutun har ya mar komai da komai ba duk wanda ya san yadda gida yake da harkan gida yake sana'ar ka ba tayi sitar ya gidan ba amma kuma sharadi ne dole ga mutun yana da sana'a wannan shine abu na biyar sannan abu na shida na karshe ya zamanto an samu abu da ya kasance a alqulu anil uyubi wato an awofinta daga aibi kada a boye wani aibi yarinyar nan tana da wani matsala wanda mu muka santa mu ne iyayenta ko bai kamata mu boye mata ba akwai aibin da in an boye su ko an yi auren za a aure wani auren to aibi ba boyewa yawa bara boye aibin miji ba bara aibin boye aibin mata ba to waɗannan abubuwa guda shida suka haɗu to aka ce shikenan sai a zaman to an yi aure kuma a nemi dacewa na Allah tabaraka wataala na
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا
ويقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون للمؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa istaqul ay wazkur ka tuna istaqul lil ladzi an'ama Allahu alayhi kake ga wanda Allah ya masa ni'ima na musulunci ya zama sahabinka ne musulmi ya masa arziki na suhuba ya zama to sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam saboda wato wanda ya zama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Imam Nazifi yana fada cikin Yaqutul Farida yake cewa fa amaduna ma'akum kama qala shaykhuna Qadairul Qadati ma'adabi bin Mailati tazara tsakanin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani waliyi duk tafiyar sa a wani shaka yace kaman a ce a gode tafiyan kiyashi Numaila da tafiyan tsuntsu wanda ake kiranta dogo a ce ana son ayi kiyasin da aidin tafiyar su kamar akwai da babu ne kawai to wannan su yi sahabi Zaidu Allah tabaraka wa ta'ala ya masa aminci ga musulunci ga kasancewarsa sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ni'ima da nijani don Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce wa an amta alaihi kuma kai ma ka masa ni'ima ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ni'ima bil itaqi ya aidihin yanta shi bawa ne amma da yazo yana halin bauta iyayensa suka zo za su tafi da shi manzo Allah ya ce in kana so zan maka izini ka tafi da iyayenka yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafi ka sun in kasance bawa a karkashin ka kan in zamanto da in koma tafi da iyayen saboda haka ya zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma sai ya yanta shi Zaid ibn Harisa anan akwai wadanda suke munin ladabi a janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani abu aka nema aka ce da Allah abada don Allah don manzon Allah sai mutum ya ji kamar an zage shi wai sai dai a ce Allah in an ce Allah kadai shine an tafiya kan tafiya daidai wanda bata saba shari'a ba to ga nan kuma sai Allah ya ce wa istaqulu lil ladzi an amallahu alaihi wa an amta alaihi ka tuna lokacin da aka wanda ake magana akan sannan wanda Allah ya masa ni'ima kai ma ka masa ni'ima mu dubi yadda Allah tabaraka wa ta'ala ga mana cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul, dalilin da suka zalunci kawunan su suka suka kamun kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya gafarta musu, manzon Allah ya gafarta musu. Mu dubi irin wannan, mu ga irin abin da ya faru, ya faru lokacin da aka je yakin Usra ga yakin Tabuk, wadda Ka'b ibn Malik da sauran ƴan uwan sannan ba su samu zuwa ba, aka samu yadda muka karanta suratul Tauba. Daga ƙarshe manzo ai Ka'b ibn Malik ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, zan bada dukiya na kaza saboda Allah, saboda kai. Amma manzo Allah bai ce masa a'a ka ce saboda Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah bai faɗi haka ba. To wannan mummunan wani gurguwar fahimta ne da mummunan suwar adabi a cikin janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi hukunci akai anan. Allah tabaraka wataala yace waɗanda suka ji cewa hakan bai yiwu ba za su fada faqad dalla dalalan mubinan. A can suratul nisa mun karanta wa man yasillahu wa rasuluhu wa ta'adda hudahu yudkhilhu naran. Kai da fiyar za mu yi waɗanda suka saba wa Allah, suka saba wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da ƙarshe me zai faru? Allah ya ce wuta zai sa su. Kar ka manta wannan nan da ake magana kai, Abdullahi ibn Jahsh dan Umayma ne, Umayma kuma gogon manzo Allah ce. Zainab ƴar Umayma ce, don manzo Allah yana da gogone guda bakwai waɗanda daga cikin su akwai Umayma, ita Umayma tana ciki, akwai Arwa, akwai Safiya, akwai Barra, akwai Ruba'a, akwai Baida, akwai Ummu Hakim. Wannan duk bakkaba gogonansa ne waɗanda suke hada mahaifi da mahaifiyarsa, duk ayyan Abdul Muttalib. To ita wannan Umayma gogonsa ce. Amma a ji abinda Allah yake faɗa akan ƴaƴanta guda biyu da Abdullahi ibn Jahsh da Zainab, cewa fa in suka nuna suna da wani ja akan hukuncin manzo Allah za su fada bata kuma mabayyani, sakamakon fadawa bata kuma ya yake wuta yakin hunaran qalil da walau azabun muhin, da kuma azaba na walakanci. To a irin waɗannan abubuwa mutane suke yayi janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a mummunan magana su'ul adabi a cikin janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah da yana su kan mutanen Makka yace ai ba su maka mutunci ba, sanda ka musu, sanda na musu ka musu. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli, ai ba su yi mutunci ba sanda Allah ya musu baiwa, kai ma ka musu baiwa. Ayan Qur'ani ne. To saboda haka shi janibi na hukunci a cikin ka'ida na malaman usul, Sheikh Abdullahi Gondo a cikin littafinsa Al-Fiqhul Usul ya kawo mana tun a babin farko cewa duk hukunci da ya taso za a yi hukunci. To akan dubi abubuwa guda huɗu, abubuwa guda huɗu nan a cikin abubuwa na masadir na shari'a, to za a yi itibari, za a kula da abubuwa guda huɗu. Abu na farko shine abin da ake kiransa sihhatus sanadi, wato inganci na sanadin. Shi wannan ayan da za a yi hukunci da shi ya tabbata aya ne wanda yazo mutawatiri ba shazi ba, a je a bi maganganun malamai akan haka sai an samo shi ya tabbata yana cikin sab'iyat a dauki wannan, wannan shine sihhatus sanadi. In kuma hadisi ne sai an bi an gano a hadisin nan ya hukuncin sai yake marfu'i ne, maqru'i ne, mawqufi ne, musalsali ne, mawani ne, azizi ne, mashhuri, sai an samo ya yake. Wannan shine sihhatus sanadi. In an samu wannan, abu na biyu sai a samu abin da kira ittibahud dilala. Ittibahud dilala nan shine ya zamanto hukuncin da za a dauka daga wannan magana ko wannan janibin ya yake, a fili yake ko kuma akwai wani abu wanda ya zamanto mubhami, wani wanda yana iya daukan fasara biyu. To dole sai an tantance. In kalma ce waɗanda aka gaya take, sai an ɗauko ta a warware a ce aluga ya sunanta, me ake cewa? A ce aluga kaza ne. A ce bayan wannan a shari'a ya sunanta, a ce a shari'a kaza ne. A ce a urfi al'adan mutane, mutanen gari kaza, in sun ce kaza me suke nufi? Domin za ka iya ganin a al'ada sai ka ga wani abin da ka sani a wani wurin ba shi ba haka yake ba. Yanzu an ce kabewa, ai kowa sun kabewa ko? Yanzu in aka ce maka akwai wani yanki nan makwabtanmu ba nisa, idan aka ce za a je a sha kabewa, me ake nufi? za a je gidan buri za a je shan kabewa kaga a wannan wurin an ce shan kabewa sai an fasara yawa ba irin sanin da kaiwa abun bane to wannan shine sai a dubi ittidahu dilala ya abun yake an samu kadilu rudi da kadilu dilala yadda yazo da yadda kuncin yake a fili yake ko kuma yaya wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske misali yanzu a Qur'ani zamu ga Bakara mun karanta an ce idan mutum yayi tamattu'i bai samu ya bada fidiya ba daga ƙarshe me ya kamata yayi sai ya zamanto yayi azumi so ya zamanto salasatun fil hajji wa sabatin idza raja'tum tilka shartun kamila to ita wannan ayat tana da ittidahu dilala min qibalil wurudi wa min qibalil dilalati a fili take za a yi azumi uku a makka za a yi azumi bakwai in an dawo gida to inda ayar ba ta kare da tilka ashartun kamila ba da sai an yi ta maganganu daban-daban sai a ce to ai audin nan ko saba salasun filhajji wa sabatin idza raja'tum audin nan zai iya daukan au ai salasatun filhajji au sabatin idza raja'tum sai ya zamanto an samu kaga abun ya canja amma saboda ittidahu dilala da qadilu rudi da qadilu dilala da yazo a cikin wannan sai yace tilka asharatun kamila ya zama 10 kenan 3 da 7 a kowani yare ai 10 ne wannan shine abu na biyu abu na uku sai a samu abun da ake kira istimrarul hukumi hukuncin yana nan yana aiki ko akwai nuska akwai nasikh akwai mansukh kamar yadda Bakara ta ce mana manan sa ina ya tina wani siya na ci bikairin min hau misliya sai a ga hukuncin yana nan ko baya nan a hukuncin yana nan a hukuncin baya nan kuma sai a zo a dubi yadda ayar take za ka iya ganin akwai ayoyin da aka yi magana a kan batun cewa zaman yadda shekara ɗaya ne amma daga baya sai aka soke wannan ayar sai da aka dawo da arba'a ta shurin washara wata hudu da kwana goma kwana 130 to irin wannan baya da istimrarul hukumi wancan da aka shafe nasikin sai zamanto wannan na wata hudu kwana goma shi yake aiki amma duk ayoyin suna cikin sura daya a cikin suratul bakara sannan abu na karshe sai a samu ar-rajhanu baina dilala wato tarjihi dilala kenan hukunci ne gashi nan an samu ayoyi an samu hadisi to amma ya nauyin ayoyin da nauyin hadisan nan ma sai a zo a dora su a skeli sai a ga wanda ya rinja za a iya daukan su duka biyu a yi amfani da su babu sai dai a dawo daya to sai a dauki na gefen wanda ya fi rinjaye in hadisi ne wannan hadisin manzo Allah ya ce ayi ne wannan kuma ya aikata ne saboda haka a ka'idar malaman hadisi da wanda ya ce ayi da wanda ya aikata wanne yake dauka wanda ya aikata saboda haka sai wannan yayi hukunci da wannan wannan sai zaman torajihi wance zaman marjuhi to haka abubuwan suke to saboda haka sai ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan shine kaida har gaba da gobe ba a neman zabi akan zabin da Allah ya ko zabi manzo Allah yasa kaida na da wazifa an kare ake karanta Allahumma ja'al ikhtiyari ka ikhtiyarana Allah ka sanya zabin mu cikin zabin ka Allah ka sanya zabin mu cikin zabin ka daima in Allah ya maka zabi to shikenan sai kaga abun zai ba da ainihin natija zai ba da ainihin wato alkhairi a gaba amsik alayka zawjak lokacin da yake ce maka ka rike matarka wato ita Zainab ka zauna da ita kada ka ce zaka ainihin sallame ta zaka sake ta yace ai tana min alfahari ne tana nuna mini isa tana yi tamanni ban kai in iya zama da ita to wannan manzo Allah da yana ce masa kai hakuri ka zauna da iyalinka wattaqillaha kuma ka ji tsoron Allah a cikin janibi na saki wato janibi na saki saki jaizi ne a yi amma kuma ba a san sa in ba kun ya zamanto karshe babu wani yadda za a yi ba ba a san saki amma in ya zamanto zalunci ya shiga tsakanin wanda ya ma'aurata guda biyu to nan kuma saboda kada a bar wani kofa na rikici sai a raba auren in an raba su kuma wani ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati in an raba su kowa Allah zai ba shi daidai da shi a cikin falalan Allah tabaraka wa ta'ala idan ta samu wani ta aura shi ma ya samu wata ya aura shi kuma gaba da rayuwa to wannan saboda amma a yanzu akwai wasa a cikin wannan gaba din na maganar sake din musamman yadda network din baya ka wuta da kyau din, so da dama mutane suna wasa da janibin saki. Wani duk gararin sa ya ishe shi, hidimar gaban sa sun ki haɗuwa, duk abin da ya nemi a haɗu ya ki haɗuwa. Ana zuwa abin da bai fi man dubi ba, ba sunna ko wajibi ba ko farilla, ana taba shi shike ne ce to shi je ki san gidan ku. Me kake nufi saki kenan? Yin sakin ne sai me? Kaga an fara daukan hanya ko kafin haka da haka sai su bata aure akan abin da bai kai ya kawo ba. To wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske, wato mutane su kiyaye akan janibi na saki. A ga yadda manzo Allah ya dinga cewa Zainu kai hakuri, ka rike ta dai, kada kai wasa, kada ainihin kai wato saki, ka ji tsoron Allah. Wa tukfi bi nafsika man la mubdi, Allah tabaraka wa ta'ala yace masa ya rasulullah kana koyi wani abu a zuciyanka wanda kuma da sannu Allah zai bayyana shi. Kai ka sani na sani, na gaya maka Zainab za ta auri Zainab bayan Zainab ya auri ya sake ta, shi manzo Allah ya san haka, Allah ya gaya masa. Amma kuma ba abu ne da za a gaya wa al'umma ba, ai ba alwala ne ko sallah ko ne, wannan hidima ne na cikin gida kuma sirri ne na Allah. Shi kuma ba a ifsha'i sirrin rububiyyati, sirrin Allah ba a buɗe shi, wanda ya san me yake ko sirrin gwamnati ba zai faɗa ba. Sai akwai abin da ake kira wato oath of secrecy, wani rantsuwa ne akan mutum zai riƙe sirrin gwamnati a matsayin sa yana tare da su, ba zai bayyana ba. Wannan haka abin yake, balle kuma sirrin Allah. To saboda haka duk abin da ya zama to sirri na Allah tabaraka wataala, in ma Allah ya baka to kai kokari ka rike, kada ka mai da shi abun wasa. Yawwa, kada ka mai da shi abun wasa. To da dama Allah zai maka zabi, zai baka zabi, zai ga gadar maka da abubuwa da yawa, amma wanda kai ma baka san kana da su ba, ko kuma ka san wasu baka san sauran ba. Mu baiwa ne na Allah tabaraka wataala, wani yazo zai tafiya a tasha, ya zo zai shiga mota, da ya dubi cikin motar aka ce mutum da ya saurare ce shi ba zai shiga motar ba, sai wanda za ta tashi ta biyu. Duka suka zauna da abokinsa, aka yi ta jira, aka ta jira zai can, kuma ka san sai wata wannan ta tashi kafin wata ta tashi, can wani ya bullo ya shiga, suka tafi. To shi abokin tashi yake ce masa, wani kai kana da matsala, kai kadai ne daga zuwan ka shiga ku tafi, ta ce baka yadda ba, ya ce ka bari. Lamarin Allah abun tsoro ne, sai ka ga motar nan sai ya ce dukansu matattu ne, ko ba ni zama mutu ba. To da barin su wurin da zuwa motar ta faɗi, bari bai kai awa ba, motar ta faɗi kuma ta kone, duk an mutu. A ga wannan sirrin Allah ne, sirrin Allah ne, yawa sirrin Allah ne. To shi yasa wani abu na asirin Allah tabaraka wa ta'ala in ya bawa mutum sai shi sai a boye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gani wa Ummu Waraka ta zo ta ce masa, ya Rasulullah, kami ni izini zan je na je na yi yaki, na je na yi shahada saboda kuɗin shahada. Ya ce mata Ummu Waraka, ki haƙuri, ai shahada za ki samu amma a cikin ɗakin ki, ba sai kin je ko ina ba. Sai bar maganar a rufe, karshenta ba ta samu shahada ba. Ai zamanin Sayyidina Umar tana da bayi guda biyu wanda duk ta mai da su cewa idan ta rasu sun zama yaya, sai suka yi wani kururuwan Iblis ya shige su, suka ce to in dai haka ne kan su dan yin yadda za su yi su kashe ta ma, shikenan sai suka haɗu sai suka kashe ta, shikenan wai su suna ganin sun kashe ta, ai sun samu yancin, ba san kuma sun saki fada wani sabon fitina ba. Kaga wannan shine shahadan da manzo Allah ya gani, amma sai ya rufe ya ce shahada zai same ki a ɗakin ki. Sai aka bar magana a haka har sai lokacin da Allah ya zo ya bayyana abu, to shikenan. Domin akwai abun da in an bayyana shi sai zaman zo fitina, sai zama fitina, wani ba zai iya riƙewa ba, wani kuma an tayar masa da hankali kenan. To shi yasa ko a ka'ida na likitoci a ba kowane abu suke faɗa ba, akwai matsalan da za su gani ba za su gaya wa shi mara lafiyan ba, ba za su gaya yan uwan mara lafiyan ba, amma su sun san abin da ke faruwa, saboda in an faɗa din zai zama to fitina. To wannan sai ya zama tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riƙe wannan abin da Allah tabaraka wataala ya gaya masa, wanda ya ce mallahu mubtihi, da sannu Allah zai bayyana wannan lamari wato na maganan aurenka da ita Zainab bintu Jahash. Abin aka ci gaba da tafiya har aka je gaban da dai Zaid ya ga ba zai iya ba sai ya sake ta. Ya sake ta. Shaykhul Islam radhiyallahu anhu
ya
afiri an tafsiri a tafsirin wannan aya yace iyakan zaman Zaid da yayi da Zainab bintu Jahsh ko kwanciya na aure bai hada su. Saboda irin yadda wato haiban ta yake daga masa hankali ya shigo ganta. Saboda haka daga karshe aka rabu sai yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce to zamu aura maka ita shikenan sai manzo Allah ya kira shi Zaidu din yace masa to Allah ya ga min zai aura min Zainab kaje ka ga mata shi aka aika ba wani aka nema ba shikenan yace yayi shiri yaje ya same ta yace mata ga sako daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hankalinsa ba karabin tashi ba da aka ce sai ba wai maganar da ya taba auren ta ba a yanzu kan ita kan fa ummul mu'minina ce yawa yawa shi dakin muhaifinsa ba aka aike shi yawa yace saboda haka yaje ya gaya mata sai haka aka yi tace to ba komai zan yi istihara akan haka yace abinda ta gaya min kenan shikenan aka zo aka yi wannan aure mazalla sallallahu alaihi wasallam ya aure ta Zainab bintu Jahsh wanda ita ce matarsa ta biyar a cikin jerinsu. To bayan an yi wannan auren aka ce aka yi abubuwa da dama wadda sauran hidimar sauran matan wadda ba yi ba to yana daga ciki an ce an yi walima wadda aka zo kawo soyayyen nama da gurasa aka yi abubuwa na walima wato bayan an yi wannan aure na ita Zainab bintu Jahsh watakshan nasa wato wallahu haqqu an takshaw wato shi wannan lamari ya rasulullah mutane kana tunanin mutane yadda za su dubi wannan lamarin wato yadda za su fara aiban na cewa a yanzu mutun ya aure matar yaron gidansa ballantana kuma irin kaza to wannan sai zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai wallahu haqqu an takshaw wato shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bidaya cewa ka ji tsoron sa fi kulli shay'in cikin kowanne lamari kuma duk wannan abin da aka ce ai wala alaika ba wani laifin ka ba a ciki kai kan abdul ma'murun bawa ne wanda Allah ya umarni inda Allah ne ya maka umarni ko shikenan sai zartarwa sai bi kawai to saboda haka shi kuma duk auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi dukkan waɗannan auren daban-daban waɗanda an kawo su waɗanda an suka zo suka zauna da waɗanda aka zo aka daura aure wasu ba su shigo ba akwai ma wadda yar wanda ya tur kalbi wanda yace an daura mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana son ta yace a daura masa aure da ita shikenan da aka daura mata aure aka shiga aka ga mata aka ce ai yanzu muka daura miki aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ni din ce yayi kwarai kuwa sai ta mutu take saboda abun girman abun ya isa so akwai irin waɗanda an daura auren ma ba su shigo ba amma dai waɗanda har aka zo da su ne waɗannan su 11 nan waɗanda an zaura da guda tara a lokaci guda saboda ita Khadija ta yi wafati tun ba a yi hijira ba wallahu haqqu an taksha falamma qada zaid minha wa qaran zawwajnaka lokacin da zaid ya zamanto ya biya bukatarsa ya zamanto zawwajnaka sai muka aura maka ita wato wannan ya zamanto an ce saboda irin yadda ya karbi wannan jarrabawar abu ne wanda gashi ya zamanto masa ba yadda ya maza Allah ya ce ya aure ta kuma ya san ita ba ta son a yi auren kuma Allah ya ce za a ja da hukuncin Allah da hukuncin maza Allah dole aka zo aka yi auren akan haka aka zauna kuma a cikin wannan halin an ce wannan jajircewa da ya cin jarraba wannan da ya yi shi ya sa duk sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu ba wanda sunansa ya zuwa Qur'ani sai shi sai Zaid saboda sauran gaba ɗaya za a ga sifofin su amma dai a kama suna karara ba wanda aka kama sai shi Zaid saboda wato irin wannan jarrabawa da ya ci wato a cikin irin janibi na ainihin ainihin imtihani na Allah tabaraka wa ta'ala domin shi jarrabawa abu ne mai nauyi wanda ya zamanto in ba da taimako na Allah tabaraka wa ta'ala ba sai mutum ya kasa musamman kuma akan wannan gaba wanda dalilin da yasa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Zainab dalili ɗaya ne shine ana son a yanke wani al'ada ne na tabanni wanda cewa idan ka mai da yaro kace wani wannan yaron name da shi dana kuma zai arisuhu wa yarisuni zan gaje shi zai gaje ni to shikenan ba za ka aure ba za ka aure matarsa ba shi kuma inda za ka ya kai saki ba zai aure ɗaya daga cikin iyalanka ba to wannan haka wannan kaidan ke tafiya to kaidan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce kaida ne ba na shari'a musulunci ba to ana son a bata wannan kaidan saboda sai aka bullowa abun ta sama aka ce to gashi Zaid yaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabinsa ne wanda ya yanta saboda aka auri Zainab wanda kuma ta zama to matan Zaid ne bayan haka saboda wannan ka'idar ya zama to an bata ya zama to a tafiya kan janibi na shari'a saboda al-hukmu taduru ma illatiha wujudan wa adama shi hukunci yakan tafi da abun da ya kasance illarsa ne ta wurin tabbatarwa ko kuma ta wurin shafewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zawwajnataha sai muka aura maka ita muka aura maka ita likaila yakuna alal mu'minina harajun fi azwajihim idza qadaw minhunna waqara mun yi haka ne li lam ta'li dalilin da yasa muka yi wannan abun don kada ya zamanto akwai harajun damuwa a cikin zukatan mu'minai idan ainihin ƴaƴan da suka yi tabanni da su suka mai da su ƴaƴa na riko suka ce suna da cin ƴaƴansu fi azwaji adiyahi idza qadaw minhunna waqara idan sun rabu da matekunsu sannan mai gidan yaga yana son ya aura kada ya zamanto sun samu wani kaikayi ko wani damuwa a cikin zuciyarsu wannan shine dalilin da yasa aka yi wannan hukunci wa kana amrullahi maf'ulan shi kuma lamarin Allah wato maqdiyan wato haka yake abun hukuntawa ne la muhalata babu makawa kan haka sai ya zamanto yana daga cikin kuma shine auren Zainab bint Jahsh wanda akai kuma duk auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani aure wanda domin wanda makiya musulunci a duniya yanzu yana ɗaya daga cikin abinda suke cewa wai ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai yawan aure aure ne wanda kuma rashin adalci ne a annabawan da suka gabata annabi Dawud matansa 100 ne kuyanginsa wanda ya sadaka da su 300 ne ɗansa annabi Sulaiman matansa na aure 300 ne amma kuyanginsa wanda aka yi sadaka da su 700 dubu ke kuma duk auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi in an dauko maka ɗaya bayan ɗaya daga Khadija har zuwa Maimuna wanda ce ta karshe cikin mafatiha cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su za ka ga akwai wani darasi na musamman ba wai mujarradin ana son a aura bane inda aure auren ne sai ka ga a cikin su banda Aisha radiyallahu ta'ala anha babu wanda aka aura tana da aidin shekarunta na kuruciya ita ce lokacin da manzo Allah ma yayi wafati shekarun ta 18 ita kadai ce amma bayan wannan tayi wurin shekara 40 tana kai karantarwa saboda da manzo Allah ya ce a karbi rabin addini daga wurin ta kuzu nisbatinakum min hadhihi al-umaira to wanda duk wani aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zaka ga akwai wasmi al-khairi na musamman wanda yake cikin wannan abu yanzu Safiya bint Uyay lokacin da akai auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya zamanto an samu wanda suka an kawo ita yar babban mutum basaraki da aka taho da su shikenan sai ta zo ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana son manzo Allah ya biya mata fansa shikenan a yanta ta don ta koma wurin iyayenta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai zai iya miki sama da haka kasan shi manzo Allah ka tambaye shi dai ba dai yake bayarwa ba yawwa dubu zai baka shi yasa wani da aka bashi wani irin kyauta sai je garin sai ce ku kuna zaune maza ku je Madina ku je ku ga wani irin kyauta na wanda baya tsoron talauci ba wai yana baka shi ma yana tsoron karnashi ya kare ba a bayarwa yake bi gare hisabin to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula akwai yan wanta dewa da aka kama wanda sun zamanto bayi an rarraba su a cikin sahabbai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadayin a yanta su zamanto sun samu hurriya a kuma samu wani kyakkyawan alaka da mutanen ta a cikin wannan alkhairi musulunci ya du sai ya ce mata zan iya miki sama da haka tace me ya zai yi mai da ke cikin ummatul mu'minin tace na yarda shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata haka. Ana cewa an daura auren ja ko wace, to wa zai ya rike surukin manzo Allah? Ai dani aka dinga sallaman su, aka dinga sallaman su, sai sai da Aisha take cewa ni ban taba ga mace mai albarka ida Safiyatu bint Ubay a sanadin ja ƴan uwanta da jama'an garin su da wanda aka kamo aka inanta wurin sama da 600 saboda albarka. Kaga duk wannan alkhairin, wannan sirrin wannan auren ne. To duk auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke, wato akan wannan janibi suke tafiya. Saboda haka Allah ya ce lamarin sa abun hukunta, abun kuntawa ne babu maka maka.
Ma kana 'ala an-nabi min hawajin fi ma farada Allah lahu sunnatu Allahi fil ladina khalu min وكان أمر الله قدرا مقدورا.
نعم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله يقول ما كان على النبي bai zamanto ga wannan annabi ba. Kalmar nabi in an ce nabiyu minan nabawati ne ai zirif acin ma'abucin daraja. In an ce nabiku ana nufin minan naba'i ne, wanda yake karban sako daga wurin Allah. To ai sai Allah ya ce bai dace ga wannan annabi nawa ya zamanto wato fi ma faradallahu lahu a cikin abun da Allah ya halalta masa, a ce min harajin ya ji yana da wani damuwa ba. A'a, ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abun da zai zamanto damuwa Allah ya gaya masa. Ta'a ma anzalna alaykal qur'ana litashqa. Ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya wanda shine aslul usuli malamai suka ce ai da hadin nan ana nufin sunan Adamu ne da Hawwa, wato Adamu asali shine asalin abul bashari, duk wani da gani a cikin wannan tafiya da ne na Adamu. To ga wanda shi kuma fa Hawwa aslul usuli wal anjali, shine asalin iyaye su ne asalin kuma wanda suka zamanto iyaya. Yasa ba malamai suka ce in ka dauki da'a, ka dauki harufa din, sai ka dauki da'u wanda ramzi ne sabi tara ne. Idan ka hada 1 da 2 da 3 da 4 da 5 da 6 da 7 da 8 da 9 kai summation ka hada, zai baka adadin sunan annabi Adamu. Idan ka dauki ha'un din kuma wanda ya zamanto 5 ne a ramzi na hisabi, sai ka hada 1 da 2 da 3 da 4 da 5, shi kuma zai baka adadin sunan Hawwa. So shi da ha ina tuna wannan asali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi asali komai shi ne ya zamanto Allah ya ce ai mun san maka maka da Qur'ani, ba ma ba mu saukar maka da Qur'ani ba ne tashka don ka shiga cikin damuwa. A'a, ba wannan bane. Saboda haka duk abin da zai zamanto damuwa ko wani abin da zai zamanto kunci, Allah tabaraka wataala ya ce bai dace ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi ba a cikin hukuncin Allah. Haka kuma al'ummarsa Allah tabaraka wataala ya gaya mana wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj. Allah bai sanya muku hukunci a wannan addini ba. Shi yasa akwai abubuwa kaman guda 12 wanda Allah ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan yana daga ciki. Sannan kuma ya dawo ya gaya wa al'ummar sa irin wannan kalmar, saboda su al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi akramir rusuli kunna akramal umami, ya zama to al'ummar sa ne sallallahu alaihi wasallam wanda kuma walillahi izzul abdi izzul maliki, girman bawa daiman girman mai gidansa, wato sai zama to mu shugabanmu shugaban tafiyar gaba da shi sai dun sallallahu alaihi wasallam sunnatullahi. Wannan kuma sunna ne na Allah tabaraka wa ta'ala, bi ma'ana tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sanya fil ladina khalaw a cikin waɗanda suka zaman da suka gabata na daga annabawa, ya halalta musu aure, ya ba su ainihin dama su auri ku yangi, waɗanda ma a daraja ba su kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma shi duk wanda ya auren ba guda nawa ne, ai gaba ɗayan su ma guda 11 ne gaba ɗayan su, wanda kuma wanda suka zauna tare a lokaci ɗaya ba guda 9, saboda Khadija ita ta yi wafati tun ana zaman Makka. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, kuma lamarin Allah wato haka yake, nufinsa wato ba yakan kasance ne wato abun hukuntawa, qadaran maqduran shay'an maqdiyan, lamari ne abun hukuntawa, kuma hukunci ne wanda yake zarcewa. In Allah ya hukunci akan abu shikenan. So da dama za ka ga wani mai yiwa a saninka bai je karatunka ko na boko ko kuma karatun ka na addini bai da ko rabin sa, amma sai ga Allah ya mallaka masa abin da kai kuma baka da ko dai bisa ɗayin wannan abu, baka da shi, ita kuma hukuncin Allah ne, sai kowa ya rike nashi. Matsalar da ake samu, kowa ya kan bar sana'arsa ne ya shiga sana'ar da bai sani ba, amma kowa yana da muhimmanci, kai ma da ranar ka, shi ma da ranar sa, kuma yadda kake gamewa za ka yi bukatar sa, shi ma ta nan sai ya bukace ka. To wannan shine saboda lokacin yayi ko ya kusa. To za mu tsaya wannan gaba insha Allah, gobe in Allah ya so sai mu tashi. Alladheena yuballighuna risalatil lahi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih.